بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayyuwa masu albarka, barkamu da haduwa a wannan maraice, a wannan dare wanda shine daren Litinin, daren 8 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci mai albarka a garin Kaduna, domin gabatar da wani wato dan takaitaccen zance game da wannan matashiya ta makanatul ulama wa dauruhum fil mujtama, matsayin malamai da kuma aikin da ke kansu a cikin al'ummarsu. Kafin na shiga cikin wannan tattaunawa, for the sake of record, na so in dan yi wani gyara a maganar da malam mai gabatarwa yi. Sunana Kabiru Abubakar Aminu, wannan shine sunana, kuma ni ma'aikaci ne a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, kuma ni ba babban malami ba ne. Wallahi al-musta'an. Wannan matashiya ni da kaina na zabe ta bisa shawarar Malam Nura jazakallahu khairan. Ina ganin wato matashiya ce wadda take contemporary, wato qadiya ce rahina, lokacin magana akan ta ne a yanzu, musamman muka kalli cewa maudu'i ne mai muhimmanci a wannan zamanin da muke magana, saboda wato matsayin malamai a cikin al'umma matsayi ne muhimmi kwarai da gaske. Malamai suna da matsayi a cikin wannan al'umma, kuma za ka iya cewa ma a cikin dukkan dangogin mutanen da ke da matsayi na faɗa a ji al'umma a irin rayuwar da muke a yanzu, san malamai suna kan gaba cikin waɗanda suka saura da ragowar mutuncinsu. Duk da lalacewar tarbiyyar al'ummarmu da lalacewar halin zamantakewarmu, har yanzu malamai suna iya faɗa a ji, har yanzu ana ɗaga musu ƙafa, har yanzu ko malamai mutane sun yarda da amanar da suka bai wa malamai ta imaninsu da addininsu. Haka nan kuma a gefe guda kuma za mu ga akwai jahiltar asalin matsayin, duk da a dunkule ana karɓar maganarsu, amma kuma aka zo inda tafsiri mutane ba su san matsayi ko dalili ko me yasa suke jin maganar malamai ko suke kallon malamai a matsayin jagorori a gare su. Sannan a aikace za mu ga sanadiyar haka, malamai suna fuskantar wato ƙiyayya da gaba da mai da martani da cin mutunci daga hatta ɗalibansu da mabiyansu. Wato malami zai iya shekara da shekaru yana karantar da mu, yana koya mana karatu, wataƙila tun kafin a fara wannan tsarin da ake ce ma siyasa ko demokaradiyya, amma rana guda idan ya yi wata magana ko ya ɗauki wani mataki ko yana wata fahimta da ta saɓa abin da muke tsammani, muna iya mai watsi da shi, mu ci mutuncinsa, wasu ma su ƙona kasusuwan karatun shi da suke saurara a da, wasu su ce ma ɗan baran ɗan gwamnati ne, da muka gundu iri daban-daban na ɓatanci. Da haka yana da kyau mu yi ƙoƙarin mu gaya ra'ayi, mu maida al'amura zuwa ga magudanarsu mai kyau. Da haka insha Allah a cikin wannan tattaunawa zan yi magana akan abu kamar guda 5-6. Na ɗaya, me ake nufi da malami? Abu na biyu shine wasu nassoshi ƴan kaɗan waɗanda za su nuna mana falalan malami da malanta a musulunci. Sannan abu na uku, wasu maganganu daga magabatanmu akan girmama malamai. Sannan kuma sai bayani takaitacce akan menene aikin malami a cikin wannan al'umma ta musulmi, da kuma ƙoƙarin fahimtar menene dalilan da suka jawo malamai suke samun irin wannan ƙalubale a cikin al'umma. Abu na farko, magana akan wane ne malami. Ina ganin wannan magana ce asasiya a wannan qadiyar, mu san wane ne ake nufi da malami a ilmance, ba kawai a mindset ɗinmu ba, yadda muke fahimta ba. A wannan gabar ya kamata mu bar su malamai ne su faɗa wane ne a cikinsu ya tabbata malami, domin kamar yadda bin kimiyya yake cewa malamin shi ya san malami domin ya taba zama jahili sannan ya zama malami yana iya bambance waye malami waye jahili amma shi jahili tunda bai taba shiga cikin karafkan malamai ba bai iya bambance waye malami a cikin mutanen da suke da awa ilimi al-allama ibn baz rahimahullah yazo yayi ta'arifin malami da cewarsa huwa alladhi عنده معرفة جيدة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة المعنى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه درس على أهل العلم وتبصر وتفقه في الدين وعرف بذلك واشتهر بين المسلمين وبين أهل العلم بعلمه وفضله يجعك تمالي من شنة متمنى يكيدك كاور sanayya kikkiawar ma'arifa da magana Allah Qur'ani kenan da kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi kenan da kuma sanin ma'anonin su waɗannan ababen guda biyu yace sannan kuma mutumin da ya koya ne a gun malamai sannan ya fahimci addini kuma da daukacin musulmai da malamai ake bance suka yarda da cewa yana da ilimi kuma yana da falala wannan takaitaccen tarihi kenan daga al-allama ibn baz rahimahullah haka nan al-allama ash-shaukani a cikin littafin sa mai suna irshadul fuhul ila tahqiqil qawli min ilm al-usul yana fadan wasu daga cikin sharuɗan da sai mutun ya cika su sannan ya halasta a kira shi malami sai yake cewa daga ciki akwai an yakuna aliman bi nususil kitabi was sunnah ya zama masanin alqur'ani kuma masanin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu ya kasance arifan bi masail al-ijma ya kuma san masaloli da malaman musulunci suka yi ijma'i akan su tun daga sahabbai annabawan su sannan ya zama aliman bi lisan al-arab ya kuma san larabci sannan ya kuma aliman bi usul al-fiqh ya san kuma ilimi na usulul fiqhi wanda da shine ake tantance masaloli a ilmance sannan ya zama kuma aliman bin nasikh wal mansukh ya san hukuncin ababan da suka share junan su kaza ya goge hukuncin kaza kaza shi ake aiki da shi ba aiki da kaman daka zamu iya cewa takeice malami shine mutumin da ya karanta abubuwa da yawa na nasuhin alqur'ani da sunna ya haddace su ya san su ya kuma koya sannan yake yadawa yake karantawa daga cikin ayyukan da za su bayyana malantan mutum shine a ce ya yana da dalibai da yake kharrajawa yana koya musu ilimin da yake shi ko yana da rubuce-rubuce irin wanda malami suke yi na intaji din su na ilimi ko yana da aiki na tahqiq wato gyaran musu da tattafai waɗanda ba nashi ba ko yana da wani ibtikar wani innovation wata kirkira da yake kirkiro wata hanya ko wata dabara ta sahala hanyar samun ilimi ko yana da fa'aliya yana da activity a ainihin janah na da'awa yana aikin kiran mutane zuwa ga addinin musulunci da gyara halayen su da gyara aqidar su da gyaran ainihin wato tafarkin rayuwar su ko ya zama murshidi mai koyarwa cikin al'umma sannan hukuma ya zama ya kama aikin tunkuɗe shubuhohi da bayyana gaskiya da kuma iya jurewa shi ma idan an ci gyaran sa da kuma kauda kai daga wawaye da kauda kai daga masu ganganci da kauda kai daga sakin baki da kuma zaben abin da ke wurin Allah ba abin da ke wurin mutane ba ma'ana ya zabi lada da neman lahira fiye da zaben duniya sannan da kuma a same shi kuma da gujewa duniya da rudinta da gujewa shiga cikin rigingimin sarauta da shugabanci in ba yanda ya zama shi dole ko larura wannan suna daga cikin ababen da a dunkule suna iya bayyana cewa wane ya kama tafarkin malanta da haka daga cikin alamomin har ila yau shine mu ga cewa duk maganar da mutum yake yi a maganance ko a rubuce to ababan kafa hujjarsa shine Qur'ani da sunna ingantacciya da iya tantance me ya inganta me bai inganta ba da iya tantance abin da yake an share shi ko ana aiki da shi sannan mu same shi da at-tadayyun at-tam bin addinin musulunci da kuma at-takhalluq bil akhlaq al fadila tabi'atuwa da tabi'u na gari da al-iffa kamewa da kuma al-hirs ala al-ibtida'i bis salaf as-salih wa immatiddin a ganshi kuma da kwadayi wajen bin magabata na kwarai da koyi da tafarkin malaman musulunci sannan a same shi da kwadayi ne tsanani wajen ganin cewa ya sadar da mutane da alkhairin da ya sadar da shi na ilimin addinin musulunci amma baya daga cikin sifofin malami a ce ya wofanta daga laifi ko kuskure ko a ce wato masumi ne shi wannan sifa ce ta annabawa kadai dan haka a takaice abin da nake cewa in kuma masu albarka shi ne mutumin da ake cewa malami ko kuma wannan laƙabi na malami da mutaradifat ɗinsa a ce shehi ko sheikh ko hafidi ko ustaz ko makamantansu za ka iya cewa mustalah ne shari'i ba kalma ce ta wasa da za a dinga baiwa kowa ba ce kowa a kira shi malami ko kowa a kira shi hafidi ko shehi ko allama ko makamantansu ba kalma ce gama gari da ya kamata a ce kowa an laƙaba mai ita da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba saboda koda yana karantarwa koda yana da manya-manyan digirori na jami'a koda yana da ainihin nishadi a cikin harkar karatu da sauransu ba dole ya zama ya cancanci a kira shi malami ko mutane da dama waɗanda mudarrisun ne ko ha'izun ala shahadat jami'iyya uliya ko lahum fa'aliyat fi majalis da'awa ko masu wa'azi ne ko limamai lakinnahum inda tahqiq lam yasiru ila darajatil alim ya kamata mu kula da wannan wallahu musta'an dan wa masu albarka wannan ita ce gaba ta farko na ba mu abinda aboko muke cewa working definition wato ta'rif wanda yake dan kawai manufa wannan muhadara ba dole zama ta'rifi ne wanda yake jami'i mani'i ba abu na biyu kamar yadda muka ambata shine wasu daga cikin nususin alqur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana akan falalan malami da sana'ar malanta abu na farko daga cikin alqur'ani akwai su da yawa bazan takaito akan aya kwaya ɗaya ko biyu saboda ganin yanayin lokaci Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yana cewa yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah yace yana bayar da ilimi ga wanda ya ga dama wanda ko duk Allah ya bashi ilimi to hakika an bashi alkhairi mai yawa kaga Allah ya kira ilimi da suna alkhairi mai yawa khairan katira shi sai Ibn Abbas yake cewa a tafsirin wannan aya ya'ani alma'rifata bil qur'an alhikma shine sanin alqur'ani nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutashabihihi wa mutaqaddimihi wa mu'akhirihi wa halalihi wa haramihi wa amsalihi mutum ya san alqur'ani ya san ayat ta share wata aya da ayat da aka share ta da qur'ani inda ya kama da juna da kuma abin da ya gabata da wanda aka yi wahayinsa a jinkirce da abin da qur'ani ya halasta da abin da ya haramta da irin misalan da alqur'ani ya buga kuma mutum ya san waɗannan babu shakka Allah ya bashi alkhairi mai yawa aya ta gaba a cikin suratul muzadala fadan Allah madaukakin sarki yarfa'il lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yace lalle Allah madaukakin sarki yana daga darajar waɗanda aka baiwa imani cikin ku kuma yana daga darajar masu ilimi matakai da yawa ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda yake cewa madahallahu alulama'a fi hadhihi al-aya Allah yana yabon malamai ne a cikin wannan aya. Kaga wannan aya ita ma tana nuni zuwa ga falalar malamai da aikin malanta. Aya ta uku kuma ta ƙarshe da zan ambata ita ce aya da ke cikin suratul Taha. Fadin Allah madaukakin sarki wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka dinga gaggawa kana so ka rike alqur'ani kafin a gama maka wahayinsa kai dai ka dinga Allah kana cewa ya Allah ka kara mini ilimi anan ma al-allamatul qurtubi abu abdullah mai tafsiri Allah ya gafarta mishi yake cewa falukana shay'un ashrafa min al-ilmi la amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallama an yas'aluhu al-mazida minhu kama amara an yastazidahu min al-ilm. Da akwai wani abu da yafi ilimi daraja a duniyar nan, to da Allah madaukakin sarki ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ya kara mishi wannan abin da yafi ilimi daraja. Amma kasancewa babu wani abu da yake ilimi daraja a cikin martabobin da Allah yake ba mutane a duniya. Dama malamai suna cewa akwai wasu abubuwa guda uku wanda sune unwan na darajojin mutane a duniya, kamar da Allah ya ishara fadin sa, wala aqul lakum inni malak sarauta kenan, wala aqul lakum inni khaza'inul ardi wala a'lamul ghaib wala aqul lakum inni malak. Kaga khaza'inul ard tana wakiltin arziki dukiya, wala aqul lakum subhanallah wala a'lamul ghaib nam ilmi go shine ke wakiltin falala ta biyu, wala aqul lakum inni malak shine sarauta. To wadannan abubuwan guda uku sune usul na darajar dan adam yake nema a duniya: ilimi, sarauta da kuma dukiya. Duk wasu daraja zaka ga waɗannan sune makwara. Mutane sukan nemi wasu darajoji amma suna so su cimma ɗaya daga cikin na uku. To a ciki sai Allah ya zabi ilimi, sai ya baiwa annabinsa shi, kuma ya ce masa ka nema a ƙara maka, yayin da sauran kuwa wato da dukiya da sarauta zamu ga an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓin, ya ce baya so. An ba shi zaɓin in yana son sarauta, Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ba shi ya nemi shawararsa. Shin kana so ne amma a baka sarauta ka zama annabi kuma sarki kaman Sulaiman dan Dawud, ko kana so ka zama manzo ne bawan Allah? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya ce ma Jibril, me shawararka? Ya ce ka zaɓi manzo din bawan Allah. Sai ce na zaɓi manzo bawa ce, to ka dace da abin da yake shine mafi fifi. So haka kuma kamar yadda muka sani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin lissafin mutane masu dukiya, kuma da ya so yayi arzikin da yayi. So da haka waɗannan falalolin guda biyu ba su kai falalar ilimi ba, saboda Allah yana zaɓan manzo sallallahu alaihi wasallam abu ne mafi falala. Abu na biyu game da nassoshin da ke nuna ɗaukaka da darajar ilimi da malamai shine wasu hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda su ma suna da yawa, mallan takaito akan hadisai kwaya uku kawai. Na daya hadisin da Imam Muslim ya ruwaito ta hanyar Abu Tufail Amir ibn Wathila, wanda yake bada labarin cewa akwai wani gwamna mai suna Nafi' ibn Abdul Harith, wanda ya kasance gwamna ne a zamanin mulkin Sayyidina Umar dan Khattab khalifancin sa radiyallahu anhu, gwamna ne a garin Makka. Sai suka fita, Umar ya fito daga Madina, shi kuma ya fito daga Makka, suka haɗu a Usfan kamar suna rangani irin na shugabanni. Da ya zo sai Umar yake ce masa, man istakhlafta ala ahli alwadi, wane ka bai wa muqamin acting governor da zaka fito daga Makka wa kace wakilce ka? Sai ya ce istakhlaftu alaihim ibnu abzi, na aje musu wani mutum mai suna ibnu abzi, shine muqaddashin gwamna a tsawon waɗannan kwanaki da zan yi a wajen jihata. Sai Sayyidina Umar ya ce, wane ne wannan mutumin kuwa, ban san shi ba, laysa min al-ashraf. Sai ya ce innahu rajulun min mawalina, ai ranka daɗe wani mutum ne cikin bararrun bayi a gidanmu. Sai Umar ya ce, ya za a yi mutanen Makka ashrafu Quraishin wa Kinana, za ka fita rangadi ka rasa wanda za ka ba su a matsayin shugaba na mutum gadi, sai bararren bawanka ka rasa? Sai ce ai saboda ya amiran mu'minin innahu qari'un likitabillah alimun bil fara'id, ai masanin alqur'ani ne, gwani ne, kuma ya san ilimin gado, qadin kuma alqadi. Sai Umar ya ce gaskiya ne, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, dama annabi dai ya ce inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina, dama manzo Allah ya ce Allah zai ɗaga darajar wasu mutane da alqur'ani, wasu kuma Allah ya kasa da darajar su, kuma mutanen da ba su da wata daraja in ban da qur'anin da Allah ya ba su, akwai wanda kuma suna da daraja a jinin su da dangantakar su, amma rashin dangantuwar su ga ilimi sai ta maida su baya. Da haka zaka ga malamai da yawa na musulunci akwai wanda asalin su bayi ne, ƴaƴan bayi, jikokin bayi, wasu su baƙaƙen fata ne, ko ba a san tarihin dangantakarsa ba, amma ilimi ya ɗaukaka su. Wasu ma suna da wato awa'iq a halittarsu, wani makaho ne, wani gurgu ne, wani mai ɗinkishi ne, wani mai ɗina, wani mai warin jiki ne, wani talaka ne na nuna wa sarki, amma ilimin shi ya mai da shi maɗaukaki. Wani hadisi a cikin Sahih Muslim. Hadisi na gaba al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Ibn Majah da Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi a cikin tafin shi Ar-Rihlatu fi Talab Al-Hadith daga Sahabi Abu Darda'i radiyallahu anhu. Al-Imam Muslim ya fitar da ƙarfin hadisin a cikin sahihinsa daga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu aidan. A cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda yake hadisi ne mashhuri, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil janna. Duk wanda ya shiga tafarkin koyon ilimi, to hakika kamar ya shiga wata hanya ce daga cikin hanyoyin tafiya aljanna. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Malaiku suna sauke fukafukansu saboda suna girmama mai neman ilimi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Shi malami halittun sammai da ƙasa duka suna roƙa mishi gafara. Wal hitanu haka nan kifaye a cikin ruwa fi jawfil ma. Wa inna fadlal alimi ala al abidi ka fadlil qamari laylatal badri ala sayril kawkab. Darajar malami da wanda yake ya zauna yana tabbauta Allah kawai, yana salati, yana tilawa, yana azumi, yana tahajjudi, yana itikafi, bambancin shi da malami mai karanta da alkhairi da kuma bambancin farin wata ne in ya cika daren 15 da taurari waɗanda suke wato hasken su ba ma a ganin shi idan farin wata ya zo. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Annabi ya ce dama su malamai sune magadan annabawa. Wannan kadai ya isa a ce shine falalar da za a faɗa a yi shiru a ce kana gadan annabin Allah. Wa innal anbiya alam yuwarrifu dinaran wala dirham. Musu annabawa abinda suka bar gado ba kuɗi ba ne, ba zinari ne da azurfa ba, warasu da ilma, ilimi suka bar gado. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda da ya ruku da gadan annabawa babu shakka ya ruku da rabo mai tsoka. Abu Huraira ya kasance kan zauna a masallaci, in ya ji shiru sai ya tafi kasuwa ya je ya shela, to ya jama'a ku zo masallaci ana raba gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da mutane sun zo kuma sai ya zo ya ɗane mumbari ya ci gaba da kawo hadisi. Sai su ce ina gada, ya ce wannan shi ne gada, wannan ilimin shi ne gada. Hadisi na gaba shi ne hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim daga Sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm kamathal ghayth. Yace misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da wannan ilimi, Annabi ya ce kamar ruwan sama al-kathir wanda aka yi mamakon ruwan sama. Asaba ardan, ruwan saman nan in ya zuba a ƙasa sai ya samu wani waje wanda yake naqiyatan, lafiyayyen ƙasa, fatayil fa abin nan qabilatil ma'a, sai ta rike ruwan. Fa ambatatil kala'a, kuma ta tsirar da tsiro, wal ushba, da ciyawa al-kathira mai yawa. Wa kanat minha ajadibu, Annabi ya ce akwai kuma wata ƙasa wacce take ainihin faƙo, amsakatil ma'a, wacce take afwan, wato wacce take mai rijiya ko mai rami, amsakatil ma'a sai ta rike ruwan. Fa nafa Allahu bihan nasa, kuma har Allah ya amfanar da mutane. Ruwa in ya zuba ruwan sama sai ya taru a wani waje, har ai ta ɗiba, ai noma, ai kiwo, a sha, ai wanka, ai wanki. Wannan shine kamar misalin malami ke wanda ya tara ilimin har yana bayarwa. Annabi ya ce fa sharibu wa safau wa zarau, sai mutane su sha, su wanka, su yi noma, su yi kiwo. Wa asabat min haifatin ukhra inma hiya qi'anu, wasu bangaren kuma na ƙasa su kuma tsandauri ne, wanda la yumsiku ma'an wa la yumbitu kala'an, ba ta rike ruwa kuma ba ta ba da tsiro, su kuma ba su da abin da za su shake. Da haka mutane kala uku ne dangane da ilimin annabta. Akwai wanda zai samu abin da ya ishe shi ya rayu, shine kamar wancan na farko din, abin da ya ishe shi bautawa Allah. Akwai wanda kuma zai sha da yawa ya cika cikin shi, ya dinga tumbatsar da shi ga sauran ƴan uwa yana amfana da su, shine kamar korama ko rijiya ko kududdufi wanda idan ruwan sama ya sauka zai taru a wajen har mutane su dinga amfani da shi daga baya. Na uku kuma shine wanda baya cin moriyar komai a wannan, kamar tsandauri ko bushasshiyar ƙasa wanda ruwan sama ya zuba akan ta amma da zarar an gama ruwan sama babu a karkashin kasan babu akan tudun kuma babu tsoro wannan shine misalin mutumin da bai ci amfanin komai a gadan annabta ba Allah ka tsare adaka waɗannan hadisan guda uku su ma sai isa mas'ala ta gaba gaba ta uku ita ce gabar menene aikin malami a cikin al'umma ina kaman shine asalin mahallin tattaunawa daya daga cikin mahallai guda biyu na tattaunawa shine wazifatul alimi fil mujtama meye aikin malami a cikin al'umma galibin mu muna ganin aikin malami a aikace kuma mu za mu iya hasashen wasu abubuwa da muke ganin waza'if ne na malamai amma zan takeito akwai wanda nake ganin ni nake ganin a gani na sun fi muhimmanci na daya ta'limun nasi ash-shari'ata wa bayan ahkamiddin koyar da mutane shari'ar musulunci da kuma yi musu bayani akan hukunce-hukuncen shari'a koya musu meye musulunci meye tauhidi meye aqida meye fiqh kaza ya halasta kaza bai halasta ba kaza haramun ne kaza makruhi ne kaza daidai ne kaza ba daidai bane kaza maslaha ne kaza mafsada ne wannan aiki ne muhimmi yana cikin kuma sadaratut tartib na ayyukan malami saboda al-imamu al-allama ibn kathir a cikin tafsirin sa inda yake magana akan fadin Allah wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washaru bihi thamanan qalila fa bisa ma yashtarun a cikin suratu ali imran Allah yake cewa ka basu labarin sanda Allah ya dauki alƙawari da waɗanda aka bai wa littafi cewa lallai wajibi ne ku bayyana wa mutane shari'ar Allah kar ku sake ku koyi amma sai suka kare wannan alƙawarin suka ture wannan littafi a bayan su suka anshi wasu ƴan kananan kuɗaɗe Allah yace Allah wadarai da wannan irin kasuwanci da suke Ibn Kathir yake cewa fal wajibu alal ulama'i kashfu an ma'ani kalamillah wajibi ne akan malamai su dauki dawainiya su dauki gabarin yayewa mutane abinda suka jahilta na ma'anar Qur'ani wa tafsiru zalika da bayani akan me Qur'ani yake nufi wa qalabuhu mimma dhanni da kuma kokarin binciko ma'anonin ayoyin Alkur'ani a inda ake sa ran samun waɗannan ma'anonin cikin hadisai cikin maganganun malamin sahabbai da tabi'ai cikin littafan tafsirai cikin littafai da suke da alaka da Alkur'ani yace wa ta'allumu zalika wajibi ne akan malami ya cigaba da koyon irin wannan sana'ar wa ta'alimuhu da kuma koyo mutane kama kala ta'ala shine sai kawo wannan aya ya kuma sake kawo wata aya har ila cikin Al-Imran fadin Allah innal ladina yashruna bi'adillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim lalle wadanda suke wato sai da alƙawarin Allah da imanin su sai an shi wani da abu kankani na duniya Allah ya ce wadannan ba su da rabo a lahira shine la khalaqa lahum ay la nasiba lahum sun cinye rabon su a duniya Allah ka dare Allah ya ce kuma Allah ba zai magana da su ranar al-qiyamah kuma Allah ba zai ma dube su ba kuma suna da azaba kuma babu wanda zai tsarkake su ba wanda zai ainihin akwintin din su aiki na biyu da gaskiya ayyukan malami shine kuma al'amalu ala tawqidil alaka bainal haqqi wal khalqi wa rabb ash-shirk malami ya dauki dawainiyar gyara alaka tsakanin bayi da ubangijinsu da kuma kore bayi daga yi wa Allah shirka saboda shirka shine laifi mafi girma wanda idan bawaye ma Allah ya mutu yana wannan laifin ya shiga uku ya lalace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wanda duk ya shirka da Allah ya mutu akan shirka to Allah ya haramta mishi aljanna ko mun girman sarautarsa da ilminsa da kyan halayensa da irin gudumar da ya bai wa dan adam a duniya to yayi asarar lahirarsa inda ya mutu yana shirka daka aikin malamai muhimmi ne ta wannan bangare kore mutane daga shirka da kuma gyara alaka tsakanin su da mahaliccinsu Allah yana cewa wa makana li basharin an yu'tihi Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqul lin nas kunu ibadali min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun a cikin al-Imran Allah yace bai dace ba ga wani dan adam Allah ya bashi littafi Allah ya bashi shugabanci Allah ya bashi annabta amma kuma yayi watsi da waɗannan darajojin ya bautar da mutane mai kuma ya bautar da su zuwa ga Allah ya nada kanshi wani abin bauta kuma bayan Allah yace amma abin da ya dace da malami shine ya zama malami na Allah rabbani malamin shi magaru da dama akan me ake nufi da al-alimur rabbani wasu ce mai koyar da kananan ilmomi kafin manya wasu ce mai tarbiyyar mutane har su san daraja Allah wasu ce mai hakuri da cutarwa mutane yana koyar da su duk dai waɗannan ma'ani ne waɗanda suke suna taimaka wa junansu wajen sanin me ma'anan al-alimur rabbani Allah ya ce ya dinga koya mutane addinin Allah da kuma ci gaba da koya shi ba Ibn Kathirin da yago sai yake cewa far rusulu salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in humus sufara bainallahi wa bain khalqi su annabawa da manzanni sune jakadu ambassadors tsakanin bayi da ubangijinsu yace fi ada'i ma hamaluhu min ar-risala wajen isar da sakon da suka dauko na manzanci wa iblagil amana da kuma isar da amana Allah faqamu bidhalika atamma qiyam kuma annabawa sun yi wannan aikin iyakai wani sahul khalqa wa ballaguhumul haqq sun ga mutane nasiha kuma sun ga musu gaskiya mun ji kuma cewa su ko malamai sune ke gadan wannan aiki da haka za su ci gaba ne daga inda annabawa suka tsaya na uku daga cikin aikin malami shine nashruddin wa tafsirun nasi bi usulil ilm ya da addinin Allah kira zuwa ga addinin Allah ya da hasken addinin Allah madaukin sarki da kuma haskaka wa mutane yadda za su koyi ilimi su ba wato yadda malami zai kokarin barin baya al-allama ibn baz yake cewa al-wajibu 'ala al-ulama an yanshuru din Allah wajibi ne akan malamai su yada addinin Allah wa an yubassiru an-nas min tariqil 'ilm kuma su nuna wa mutane hanyar ilimi wa an yushajji'u du'ata 'ala nashr al-haqq sannan su shajja'antar da masu da'awa wanda basu kai matakin malanta ba su masu wa'azi ne kawai su koya musu yadda ake isar da gaskiya wa 'ala tahdhirin nas mimma harrama Allah sai da yake tsoratar da mutane daga barin abinda Allah ya hana akwai wani malami mashuhuri a tarihin musulunci wanda yake cewa Muhammadu ibn Maslama ibn Qa'ar al-Qa'labi malamin Imam al-Bukhari ne Allah ya gafarta musu gaba daya wannan malami kamar yadda ya tabbata a tarihin sa Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo cikin tarihin Baghdad haka al-Allama al-Hafiz al-Zahabi a cikin sura Lamin Nubala cewa da ya kasance bayan yayi ilimi ya zama malami sai kawai ya kama kasuwa ya kama harkokin yau da kullun baya yin waɗannan ayyukan da ya kamata a ga malami a cikin su bai karantawa bai wa'azi bai limanci ba ruwan shi kawai ya zama shi ma kamar gama garin mutane aya kuma mutanen da suke ba su ilimi su dawo cikin mutane sai su zama mutane khaibatu amal mutane su zama disappointed in them mutum ya je Azhar ya je Madina wani ya je Iraki wani ya je Jami'ar Ahmadu Bello wani ya je Jami'ar Dan Sokoto wani ya je ya zauna a Borno ko a Zaria ko a Kano ko Kaduna ya sha ilimi ya tumbaka al'ummarsa suna jira ya zo ya tare musu wannan gibin ya zo ko sai na kai shi ba zai iya ba wani ma ya shiga aikin dan sanda wani ya zama limamin sojoji wani ya kama kasuwa ya bude shaguna kai su gaba da sayar da shaddoji wani ya zama dan social media haka dai ga sunan to shi wannan malamin sai ya samu irin wannan kuskuren wata rana ya kwanta bacci sai mafarki sai ga an yi tashin alkiyama a mafarkin da aka zo kuma sai aka sanafa mutane zuwa kungiya kungiya can kawai sai aka zo aka yi shela aka ce tawagan malamai su tashi za su tafi aljanna gaba daya shi ma sai karkada rigar shi da tashi sai mala'ika ya daka mai tsawa ya ce kuma ka zauna ce ai kai an kira ka ne ce ai ni ma malami ne na yi karatu a gun Maliku na gamu da Ibn Uyayna na yi karatu a gun wani aka ce fa innaka lam takun tu'allimu ahada ko ma ka zauna kai ba ka koya ko karatu yayi malanta ba shine abin da ka sani ba abin da ka koya kawai sai farka firgigi cikin tashin hankali kaga wannan mafarki bai bukata wata fassara wadihan ne wannan to shine daga nan fa sai ya tuba aka ce da kanshi yake zuwa yana roƙon dalibai don Allah ku zo ku koya mu karatu din da ga daliban hadisi ce kuna da lokaci sabon ce ba mu da lokaci saboda wani ya samu da lokaci ce to shikenan bayan azhar ba su ce muna da lokaci wannan kuma wane ne ci to an yi la'asar za mu yi haɗuwa da ku su gaskiya Allah ta malama mu da lokaci lokacin ba ci to bayan magariba su ta ai mun gaji tun safe muna gun wane muna gun wane ƙarshe har masauki yake bin ɗalibai in yanzu labarin akwai ɗalibai sun zo garin Baghdad har masaukin su je da daddare na kunkusa musu ko bace don Allah ku bari mu kawo muku karatun nan amana ce a kai
yana tuna wancan mafarkin sai yana da hadari kurai mutum ya koyi ilimin addini ya san shi kawai ya bar shi a cikin cikin sa bayan fuskantar hadarin da yake na ilimin zai zube sannan kuma zai fuskantar wata tatabar da mai girma a lahira wallahi musta'an da gaskiya ayyukan malamai har ila yau akwai hamlu mirasil anbiya ruko da gadan annabawa dinnan mun ji cewa gadan annabawa shine isar da sakon Allah madaukakin sarki kiran mutane zuwa ga bautawa Allah da tauhidi kore mutane daga barin shirka daga su annabawa kamar wani vehicle ne kamar abin hawa ne na isar da sakon Allah zuwa ga mutane wanda Allah ya zaba da kashi Allah wa yastabi minal malaikati rusulan wa minan nas to a bisa wannan tabarkin ne kuma Allah yake zaban magadan annabawa sai dai su bambanci su da annabawa abubuwa ne guda biyu na farko su ba musu wahayi su malamai sannan kuma na biyu su ba su da isma wannan shine kai bambancin da suke da annabawa ta fuskar isar da sakon su malamai suna yin kurakurai suna iya samun kansu a cikin tatabirza ko su karantar da abu ma su kasa aikata shi kuma ba su da fadila da ni'ima ta ainihin Allah ya musu wahayi sai dai su tsaya su koya kamar yadda ake cewa innamal ilmu bitta'allum to insha Allah mun gaba da wannan gaba ita ma magana akan wazifatul ulama ayi hakuri abun hatsin barai ba auki to na gaba shine bayani akan yadda magabata suke girmama malamai sai ko mu ga mu kuma a yanzu ya muke farko zaman ishara zuwa ga wata kissa da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito a cikin musnadinsa da wani sa ma sun ruwaito daga Abu Muslim al-Khawlani rahmatullahi alayhi ki cewa wata rana naje masallacin Dimashqa fa idha halaqatun min kuhuli ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ite sai naga wata yar zawiya wata wani taro na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun taru a wajen fa idha shabun fihim sai ga wani matashi kuma a cikin su akhalal ayn idan sa da kulli barraqus sanaya sannan yana da hakura masu haske kullama ikhtalafu fi shay'in yace duk sanda suka faɗi wata mas'ala wani yace a wani yace b radduhu ila al-fata sai su kuma bin wannan matashin su algata malami zaka ce game da wannan yace wala yasuduna illa ar-ra'yi kuma duk abin da yace ba sa tashi daga maganar sa yace fa qultu li jalisin li sai na kalli wani kusa da ni nace man hadha al-fata waye wannan matashin da diddata wannan suke jin maganar shi haka ce innahu mu'adh ibn jabal wannan shine mu'adh dan jabal ɗaya daga cikin mashahuran malamai cikin sahabbai wanda annabi ya nada shi gwamna tun yana raye ya nada shi mai wa'azi ya tura shi ƙasar Yaman kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama shine limamin tawagan malamai gabaki daya sannan manzo Allah yake cewa ya mu'adh inni wallahi la uhibbuka cina rantse maka da Allah mu'adh ina son ka yace wa inni uhibbuka wallahi ya rasulullah to wallahi ni ma ina kaunar ka to almuhim shine je da suke girmama shi kuma suke girmama ra'ayinsa wato ra'ayoyin malamai abin girmamawa ne kuma ba sa saba musu wannan yasa suka tsira suka samu nagarta suka samu alkhairi mai yawa na biyu daga cikin ire-iren waɗannan misalai shine wata magana da Ibn Abd al-Bari ya kawo a cikin tafin shi Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dan Sabit radiyallahu anhu wanda shi ma wani gagarumin sahabi ne cikin gwanayen sahabbai wanda shine shugaban kwamitin da suka yi aikin tantance Al-Qur'ani dake hannun mu dinnan a yau wanda kwamiti ne sayyidina Uthman ya nada ya shugabantar da wannan sahabin a cikin su kuma ya kasance mai karancin shekaru hatta Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sai da yaji takaicin dan me za a zabi Zaid dan Sabit a maimakon sa yana ganin auladihi ne shi yace dan me za a nada wani yaro wanda mu mun haddace Al-Qur'ani tun yana yawo da du'aba yana yawo da toliya a kansa babu wando ba kaciya ce shi za a nada shi shine shugaba mu dan muna can Kufa yace mu sabban shi kada wanda ya kai Qur'anin shi kowa ya koyi Qur'anin shi kuma ya gulu ya ci ba galla yau mulki yau haka yace musu yace ba za a shiga cikin aikin da Usman ya sa yara su shugabanta shine sai zabi yake cewa duk da yake ya tabbata daga baya Ibn Mas'ud ya gane wannan ta hannashi kuskure ne yace amma yana da waje shi sayyidina Usman ya duba tunda rubutu za a yi da Qur'ani to ana neman waye gwani a rubutun Qur'ani shi kuma Zaidi shi ya rubuta Qur'ani na ƙarshe wanda Jibrilu ya yi manzon Allah muraja shi kama bin nan shi ya rubuta shi shi kuma Ibn Sa'udin shi limami ne a wajen al'ada wajen bayar da karatu da haddacewa da karba a gurdalibai daka da ana neman za a tantance alalmomi ne sai a nemo shi tunda ana so a tantance rubutu ne to ba shi tantance a kira ba ci dan haka amma daga baya ya gane cewa wannan magana da yi bata dace almuhim Zaid dan Sabit wani mashhurin malami ne cikin sahabbai to da yazo yayi limancin sallar jana'iza sai go bai hau kan raqumin sa sai sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu sai marmaza sai go ya kama linzamin kamar yanzu a zo a bude mutum kofa zai shiga sai yace sai zai bi yake ce masa tanahha ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace matsa ka ban waje ban ni in yi da kaina ba na san kana mai irin wannan girmamawa fa yaqulu ibn abbas hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'i shi haka aka ce yau malaman mu da manyan mu girmama su mutunta su sai zai bi yake ce mushi to mu ga hannunka yimi kwanansa shi kuma sai kama hannun sai sun bace shi a hannu yace wa hakaza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam wato suka girmama junan su kenan ibn abbas din nan wani zakakurin malami ne cikin sahabbai wanda annabi ya mishi addu'a ce allahumma alim ta'wil wa faqihu fid din sannan ya wayi gari babu wani sahabin da zai kai darajar ilimin sa a ƙarshen rayuwarsa har Abu Salamah ibn Abdurrahman yake cewa nayi nadama tsagerancin da nayi wa Ibn Abbas da na bi shi a hankali da na kwashi ilimi mai yawa ya kasance sa'an shi ne a shekaru amma Ibn Abbas ya fi shi karatu to zaran ana makaranta in yayi magana yana ganin shi ma ba dama ne sai yana sa mishi baki yana mishi shishigi yana mai katsalandan da ya sa baki shi kuma sai ya shiru ya kyale shi sai mishi ruwa abin da ya kamata ya bashi sai daga baya yake cewa nayi da damar tsagerancin da nema malami na Ibn Abbas da na bi shi a hankali irin da sa'amur dan dinar suka bai da na kwashi ilimi mai yawa wannan ita ce kuma sima ta duk wanda ya wulakanta malamin sa wannan Abu Salamah ibn Abdurrahman din fa ya zama kasurgo malami ba amma yanzu yana da damar abin da ya a halin dalibtarsa wannan ke na gaba ai wa masu albarka shine wato wata magana da al-Imam Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri yake faɗa rahmatullahi alayhi wanda shi ma wani kasurgumin malami ne cikin manyan malaman sunna wanda malami suna cewa kamar yadda zabi yake faɗa cikin sura Al-Ibn Nubala a tarihin shi al-Imam ibn Shahab ibn Zuhri cewa akwai wajen hadisai guda 70 wanda Zuhri ne kadai malamin musulunci da ya ruwaito su da ba dan ruwaito su da ya bada an yi asarar sa a cikin duniyar ilimi Zuhri yana cewa kuntu ati baba Urwata ibn Zubair fa ajlisu bil babi walau shitu an adkhula la dakhaltu ijlalallah yace nakan zo kofa gidan malami na Urwata ibn Zubair in zauna in ta jiran sa har sai san da ya fito dan radin kansa bana kwankwasawa bana likawa ban aikawa a kira shi yace kuma gidan an sanni inda zan shiga babu komai cewa ma saboda girmama malami baka mutanen da suke girma malaman su wajen su jira su ba sa musu ta'annati ko ai tawa malamin flash ko da an ga a ce jirin liman minti 5 an riga ma sa kaida kai mutafaqun alaiha da minti 5 da ce kai nayi bi bismillah ko kuma malami ne wani zai mai tambaya ba to sai dai ya maka flash ya dame ka da flash in kai gidan shi sai an ga ta malam tambaya ce din ba zai san ka ci dai tambaye ka ba ko kuma duk abin da kake so yake kawai ka fasa ka saurare shi tsakar dare in ka bawaye ka tana baka kashe ba sai ka ji kowa ne ya kira ka wannan ita mai kace da Allah algarta mallan ayan nan a wata sura take ko hadisi kaza da Allah mallan ina yake a cikin Bukhari ko muna musu ne yanzu nan algarta mallan dan Allah ma su koro ne ba babu darasawa a cikin wannan shi sai ilimin babu albarka karatu yayi yawa a cikin mutane amma albarkar shi zai ga an zare ta so da rashin mutunta ahlu wallahu almusta'an abu na gaba ɗan uwa masu albarka a cikin wannan gaba ta ta'zimu as-salaf lil ilmi wal ulama shine wata magana da al-imamu zabi ya ilawa ya kawo ta cikin sura al-ibn nubala daga Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal da yake cewa na tambayi babana nace ayyu rajulin kana shafi wai shafi'in nan wani irin mutum ne Muhammad ibn Idris fa inni sami'tuka tukthiru min ad-du'a ila naga kana yawaita addu'a kace Allah ya ji kan shafi duk sanda ka zo addu'a sai ka ambace shi mu ba san shi ba tunda Imam Ahmad ibn Hanbal bai aure ba da wuri hayya hayu ayan shi san malamin shi sai wannan dana shi yake cewa babana wai wane ne shafi'i da kake yawaita yi masa addu'a sai yace ya bunai kana ka shamsi lid dunya wa kal afiyati lil badr shafi'i wani mutum ne matsayin shi a wurina kawai matsayin rana ga duniya kawai matsayin lafiya ga jiki fa ha fa mali hadaini min khalafi wani abu ne kasan wanda yake bin bayan wadannan a daraja muhimmancin rana ga rayuwar duniya da muhimmancin lafiya ga wanzuwar jiki cito shafi'i shine mutumin da yazo ya haskaka mana ilimi ya koya mana usul din ilimi mu gane shi da hadisi kawai suka sani a Iraki sai Imam Ahmad ibn Hanbal amma zuwan shafi'i shi kuma musu usul fiqh ya koya musu yadda ake tanzirul ilm ya koya musu yadda ake istinbatul ahkam sai suke yawaita yi masa addu'a da haka daga cikin wato yadda salaf ke girma malamai akwai yawaita addu'a ga malamansu da nema musu gafara Allah da nema musu tsira a lahira har ila yau daga Awun ibn Abdullah yake cewa yace in sabata fa kun aliman in zaka iya ka zama malami shi yafi fa in lam tastati in ba zaka iya ba fa kun muta'alliman to ka zama dalibi fa in lam tastati in ka kasa yin wannan ma fa ahibbahum ka kaunaci malamai da dalibai fa in lam tastati in ka kasa kaunarsu yace fala tabghudhum kar ka kyamace su wannan na cikin littafin kitabul ilm na Abu Khaitama Zuhair ibn Harbi yana ga wannan shi ma ya isa sai gaba ta gaba yace gaban da ke bayani akan to ya akai muka waye gari mu a yanzu aikin mu kawai shine yarfawa malamai cin mutuncin su da aibata su da lalatar da darajar su da yi musu mummunan fata da jin dadi da su samu matsala ko sun samu nakasa ko sun shiga cikin wata jarabawa ko dimuwa me yasa muka waye gari mu haka kada cewa muna iddayin muna bin salaf muna iddayin mu ahlus sunna ne muna iddayin muna san gaskiya menene dalili wannan dalilan tanzir ne kawai nawa gaskiya ban karanta su a ko ina ba kawai na kalli auga na rayuwa ne da kuma wasu mulabasa da suka faru da wasu da na sani wasu ababe da na gani da wasu afkar da na riga na kudirce su da haka suna iya zama daidai suna iya zama kuskure kuma su din dama mahalli ne na tattaunawa ina ganin za a yi kasal asbabin zuwa gida uku akwai da suke da alaka da irin al'ummar da muke rayuwa akwai da suke da alaka da su kansu malaman akwai da suke da alaka da juyin juya halin rayuwar da muke ciki da gaskiya da suke da alaka da malamai afwan farko da al'ummar mu gaba daya abinda ya jawo malamai suka zama urda li kulli ragibin fi ta'an bihi tin da farko akwai taqa'usi da al'umma suka samu wajen sanin darajar ilimi da wajen yi wa malamai hidima akwai gazawa sosai ina kiran wannan da suna gyaran ganga azginawa na san duk wanda ya saba jin karatu ya san da wannan ra'ayi cewa ahlus sunna kuma da yake cewa yin izala Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana da mu da malaman mu da muka zo aka tarar da cewa ƴan ɗariƙu da sufaye da ƴan gargajiya suna tafriqi wajen girmama malamai ana kaddasa malamai kaddasawa ta yi yawa za a yi wannan gyaran sai aka ce da malami da jahili da ɗaya ba bambanci inna karamakum inda Allah ya tukaku shikenan sai kuma malami sai suka yi da wannan fikira suka dauka su matsayin su ɗaya jahilai babu inda ake tamyizi tsakanin masani da wanda bai sani to inda wannan kuskuren daga nan ya fara har ya zama cikin kalca dinmu cikin thaqafiyat dinmu cewa malami da jahili duk ɗaya ne wa na yadda zamu ci mutuncin jahili zamu ci mutuncin malami yadda zamu abalanci malami haka zamu abalanci malami da jahili ba girmamawa ba mutuntawa babu sanin mutuncin na gaba babu addu'a ba kuma idan ka da limamanmu da malamu da masu wa'azinmu sai suka waye gari suna rayuwa cikin mu kamar ordinary human beings babu wani imtiyaz da aka ba su wanda ya jawo wannan matsalar a cikin mu na biyu akwai wata zahira da ake cewa at-ta'alum wato shiga rigan malamai jahilai da yawa sun shiga rigan malamai kuma sai aka samu ƴan uwansu jahilai sun yi encouraging din su a shiga rigan malaman idan muna da wani malami da yake karantar da mu ya samu wata matsala ko ya baggari ko talauci ya dame shi ya daina karantawa ya kama kasuwa shikenan kawai sai mu duba wane ne dan haka dan bainal khawfi war raja dan wanda su ma'amuru su makafaru sai a duba wanda dan malamin malal albani Allah ya gafarta mishi kan ci wanda ruwan ilimi ya dan buge shi haka an mishi dan yayi fi haka na ilimi bai gama cikewa ba sai kawai mu dora shi mu shiga kuma na tafsiri zo kai da mu bulugul maram kuma mun mishi cewa kai ma malami ne fa idan akwai masu kudi a cikin su dauki dawainiya a saka ta a gidan radio a kafa mishi social media shikenan da karfin tsiya ya zama malami baina ashiyatin wa duhaha amma asalin lubbul ilm ba yi da shi ko kuma bida'atuhu muzda til ilm wannan zahirar tana da hadari kwarai da gaske idan da aka samu sun yi takammusin daurin malamai dole za a sami su da tibatibai wajen aikin malantar an tashi musu hukunci sai a ce duk malamai ne suke haka dan yana yi ne yana wakiltar sana'ar malanta kamar da ka ga kaje asibiti za a samu likitoci kwararru ko kuma wasu wanda ake cewa quacks wato wanda ba su kware ba da zaran an maka wani prescription ko wani operation aka yi matarka asibitin da ya fi girma ka ganshi fatuwa ko misali ko maroduku ana samun matsala wanda ya prescribe din wani quack ne da ka zo mai zaka ce duk likitocin maroduku ba su iya komai ba aka zaka musu wannan ta ce ai ba su iya komai ba maroduku sun kashe matata ko sun sa wa ɗana allura kafin shi ta lalace kaga wani mutum ɗaya ne ya yi laifin amma za a yi ma duka waɗanda suke cikin wannan mu'assasar hukunci guda wannan ma ya haifar da wannan matsala sannan akwai kuma rashin raqaba al-hukumiyya akan majal na malanta da yake wannan zai iya zama wani abu ne ta wani bangaren falalaci ni na je kasashe sun fi goma a duniya ba wai kasuwanci na je ba ɗalibi ne ni galibi abin da ya kai ni conference ne ko wata harka kuma na karanta abubuwa da dama akan yadda ake gudanar da wato harkan malanta wasu kasashe kuma ƴan uwa da suke zaune a nan su yi karatu a kasashen waje galibin su za su iya bada wannan labarin kasashen larabawa a arewacin afirka kasashen larabawa a gulf saudi arabia misra iraki kuwait morocco haddis wala haraj nan na makwabta mai irin nijar babu inda aka bar al'amarin malanta irin yadda yake a najeriya ɗin nan kowa ya abin da ya ga dama babu wanda yake babu regulatory body babu wanda suke certification ko bayar da tarhis kowa da abin da ya ga dama inda yana da masallaci yana da mabiya yana da islamiyya yana da murya yana da zalaka yana da jur'a duk abin da ya ga dama zai faɗa wala yakhafu uqbaha to wannan ya ce maka wajen abin ya zama fauda arima duk da yake su kuma a can inda raqaba take a wani wurin kuma ta takura ma asalin ilimin to amma gara a rage fadin da bashi yawa suna da yawa dalilan da wannan bangaren amma ba zan cika ku da dogon surutu ba mu tsallaka bangare da biyu asbabun da suke kuma zuwa ga su kansu malaman akwai matsalolin da malamai suka haifar wa da kansu su daga ciki akwai na farko yawaita kurakurai a cikin aikin malanta da da'awa da wa'azi kurakurai sun yawa da mutane suke kurakurai na manhaji kurakurai na ilimi kurakurai na suluki kurakurai na mu'amala da mutane kurakurai na mu'amala da mukhalif waɗannan kuna ga sun san misali duk kurakurai a yadda ake ta'atsin ilimin wani dauka kawai shine dan malikin malamai kawai komai dole sai shi da ka ya tasa mutane gaba da fitina da jayjaye sannan wani kuma yana takama yana bin manhajin salaf bai fahimce shi ko yana bin manhajin malaman hadisi bai fahimce shi ba wani kuma wato yana da unsu ne wajen magana da mutane bai iya mu'amala da muhalifi ba wai da ka sama fajara to waɗannan abubuwan sai suka sa kowa suka ji ya ce kada larbu da malaman nan faɗan da ke tsakanin su ma ya ishe su ai malaman yanzu kaza ne waɗannan kurakuran sun haifar da matsaloli sosai. Na biyu daga cikin kurakuran da malamai su suka yi wa kansu shine shagaltuwa da malamai suka yi da abin da asali ba aikin malamai bane. Akwai abubuwan da dama da yanzu malamai suke yin su, za ku ji ba mu amince su a cikin ayyukan malamai ba, da gangan nake ambata su gaskiya. Saboda mafi karanci shine a ce mahallin sabani ne, shin waɗannan ayyukan na malamai ne kuma na malamai ba, amma waɗanda aka ambata babu wanda yake da sabani akan cewa aikin malamai ne. Abu mafi jawo wannan cece kucin in ce most controversial aiki da malamai suke ganin aikin su ne sai sun shiga komun ana hamada shine shiga siyasa. Ya kamata a yi defining tukunna menene ma shiga siyasa, takara ce shiga siyasa ko ka zama cat carry member partisan ko ko shiga rally ko hada meeting na munafucin satan ƙura'a misali ko abin nan ƙungiyoyin sa kai na wayar da kan mutane akan waza a zaba waza waza a zaba ko takara, wanne ne shiga siyasa da ake so malami? Za ga yanzu malamai jayayya ake da su gurin sa cewa wallahi sai mun yi siyasa, sai sa cewa wallahi ku ba yan siyasa bane ka ku shiga. Malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, Allah ya saka mai alkhairi, yakan ce to ku malamai kuka je ku shiga siyasa kuka bar teburin ku na malantawa zai rike muku, kuna ta shiga sai kun je siyasa, to in kun bar siyasa suwa za kun tafi siyasa? Waye zai yi minci? Wa zai sallar gawa? Wa zai yi fatawa? Wa zai karantar da matan aure? Wa zai ja sallar tahajjudi? Duk wasu za su yi wannan ku tafi siyasa? Misali ne ki ban ce fa malamai gasu siyasa ba haihu, ina faɗan abin da yake waƙi ne kawai. Kuma gani kada daga nan wani ya ce ai na ga ƴan jaridu a nan gaskiya su ce azgira ba tun daga zaria ya ce ka ai malamai siyasa ba ruwa na, amma ina faɗan waƙi ne sai na rasa abin da zan buga misali da shi kamar wannan. Wataƙila daga cikin kuma har ila yau abin da yake aikin da malamai suka shagaltu da shi wanda ya ja musu wannan fitintunan shine shagaltuwa da analysis na current affairs instead of analysis na ilimin asalin ilimin addini. Malami zai wannan majalisi awa guda ba abin da za ku ji a bakin shi, sai irin abin da kuke ji a teburin mai shayi, sai irin abin da kuke ji a cikin keke napep, sai abin da yake faɗa a kasuwa, sai abin da kuke ji a gungun makoki ko ɗaurin aure, the same issues with the same approach. To sai da haka sai ya zama yadda kuka yi ta musayya tsakankaninku ba za ku gaza yi mishi musu ba, ko da ba mai musu ba a fuskar shi an tashi za ta tana sai ka ji Allah malamin nan ya zai koya ka mana ra'ayi ka. Har ga wani malamin ma yana da club din da yake supporting a Champions League, da kan an zauna da shi ana su yan Manchester United kuma yan Arsenal, a ta musu ana alagat malam wallahi ba haka bane, ya shiga su da wani abu wanda yake ba shi bane muhimmansa. To wannan sai ya sa sai a raina darajarsa a cikin mutane. Na uku daga cikin abinda malamai suka jawo kansa da matsaloli shine yaɗuwar cutar san shahara a tsakanin malamai. Malamai kowa sai yake zama celebrity, wannan mugo cuta ce. Shahara jama'a fitina ce, ya kamata a guje mata. Malaman da gudun shahara suke, ba su so a san su, su suke Allah ya san su ya san da su. Amma malamanmu na yanzu mu so muke kowa so yake a ji labarin shi a san shi, ya zama da followership, fuskar shi ta zama abin nan wato very common, duk inda ya ba an san shi, an san shi a YouTube, an san shi a Instagram, an san shi a Twitter, ya zama celebrity dai mai bi kulli ma'anar kalimi. To wannan ta cutar da malamai sosai kwarai da gaske. Ina ji wannan bai bukata wani sharhi ko? Ina ji ana kabbara, wato an gane yanayin magana ke. To bangare na uku na asbab din shine asbab din da suke komawa zuwa ga wani abu da ya faru na canjin rayuwa, wato muna wata gaba na wani wato paradigm shift ana matsawa daga inda ake generational change. A yi hakuri jama'a, na san ku duna gare yan boko ne, sai ku dinga magana ta mara turanci nake. So ni ma dan boko ne tunda malamin jami'a ne ni ma, amma wasu abubuwan ban san sunansu bane da tsantsan Hausa. Wato akwai wani juyin juya da al'umma take canzawa, sabon generation ne, kamar da ake sabon karni, muna karni na 21 ko to wani sabon generation ne kamar da wani abokin mu Malam Abraham Umar Bagarawa yake cewa N 2000 wato wanda aka haifa daga 2000 zuwa yanzu wanda mafi tsufa a cikin sai dan shekara 23 wani sabon generation generation ne na digital generation ne na abin nan wato abin nan ICT oriented generation ne na overflow na information generation ne wanda yake abin nan maftuh wanda yake open ended ko mun gane generation din mu san da muke secondary school kai ni san da nayi first degree ma a ABU Zaria wallahi babu hata register da hannu muke sai ka rubuta a form sai ka cika duk wanda yake ABU ana ya san za ba ka green form ka cika su iya adadin abin da za a karanta maka wannan semester kuma sai ka bi kowanne malami ya maka signature da ga lokacin sai an dinga turereni ya ma wajen neman signature malama sai ta gulakanci suna zalama to almuhim yanzu daga daka zaka yi register jam kai training na jam ka anshi slip ɗinka na jam a ga maka inda zaka yi sai dai ka hawo mota ka tafi kawai da kaje duka wannan da computer yake da internet yake har karatun har registration har komai da internet yake zaka iya ma kai karatun ma daga gidan ku kawai distance learning da yake cewa an bode kaga duka rayuwar mu ta canza gaba ɗaya da muke kala abubuwa ya canza shekarun bayan za a yi aure ba zuwa yake a jin ga raba goro da minti gida gida ba ɗan uwa na ta samu miji yanzu ko ba wanda zai kawo maka minti ko goro sai dai kawai ka gani a status din su cewa ga katin aure ka gani a fit din su in ba ka gani ba kai ka jiyo ta ce ai ko an saka an yi posting ai jana'iza ana ake gani labarin aure duk wani breaking news ana ake gani shi sabanin da kuwa idan an yi rasuwa sai dai abu gida gida a fada in za ka yi maka rasuwa kana nan Kaduna wani ya rasu maka a Kano in kana so sai ka tarar da jana'izar shi saboda ana rasuwan za ka samu sakon in motar ka lahiya da ka buga ta in the next 2 hours kana Kano da kuwa sai an gama zaman makoki na kwana uku yanzu sai na dau wani ya zo gun yan uwan ku na nan Kaduna duk ya ga musu cewa wani Allah ya mai rasuwa haka misali da inda ake ganin wata na azumi ko sallah ko makamantan su sai ai sallah a Kaduna ko na Sokoto yana azumi bai ma sani yanzu ko da an ga watan daga Mars din da aka ga watan a Saudi Arabia labari ya kai ko ina ko mun lura da generation change din nan to wannan ya affectin kusan komai na rayuwar mu to malanta is an exception ya affectin komai yadda muke kallon komai ya affect ina ga muku da ABU din nan jama'a idan aka ba mu assignment muka tafi library Kashim Ibrahim Library wanda ya san ABU haka za ka je kai ta neman littafi cikin kura ma'aikatan masu ta muku lakanci sai ka same shi sai ka tarar hala wani ya yage wani page sai mu ruga da gudu mu tafi wani alternative library a Congo Center for Islamic Legal Studies ka je nan ne ma suke da dan kirki za su na maka da ka samu na tafan amma yanzu ba e-books sun cika mana wayoyi da kwamfutoci da sauransu ba ka bukatar library ya zama kamar museum na littafai library sai labarazin da ke traditional sun zama kamar matahif lil kutub al atika to wannan ya shafi hatta malanta ta canza kuma duk wanda bai canza ya tafi da zamanin ba sai zamani ya tafi ya bar shi daka tasirin wasaili tawassul ijtimai a fili yake ina jin ya isa topic mai zaman kanshi ga wannan zaman tasirin wasaili tawassul ijtimai social media tasirin ta akan canza tunanin mutane game da ilimi da malanta shi kada ya isa na biyu daga cikin abin da zamani ya canza ya sa malata ta samu tangarda shine saukin zama malami saukin a samu wani sabon mutum ko ya ce ai malami from the blues ko da zai fito ya zama malami yana da malantar bai da ita ya akai ya bai bai kawai da an ga mutum da malantar shi sannan za fara cikin a ina yayin karatu suwa ya sani suwa su koyi da shi sannan malamin su fara assessment dinsa ya iya karatun ko bai iya ba sun ce bai iya ba a ce ya sadan kuma wata kila bai iya din akwai saukin mutum ya zama malami yanzu jama'a da can shekara 25 bayan nan kusa wata kila a masallacin nan an zo tahajjudi sai an rasa wai alarman da zai yi tahajjudi nan shi gaba yanzu ko sai kaga fada suke da junan sai a samu alarma 8 wanda suke neman tahajjudi ko kuma 18 din da aka yi yayin dalibai sai a yi alarmomi 36 40 80 da ku za a laliba wane ne ya zama alarma a rasa kowa yanzu yana da PhD ko bai da shi ana ce mai dakta a rasa ma dakta ne na PhD vet dakta ne likitan gargajiya ne dan islamic chemist ne karatun community health yayi kowa da tare ne wannan abu yana bana wasu da gaskiya kuma abubuwa har ila yau akwai wato wata zahira ita ma sabuwa da ta canza mindset din mu ita ce abin da yake ce ma almadiyya materialism san tara abun duniya da malami din da ka san shi an san wani dan mutum ne haka wanda ya da ka gan shi kaga talaka amma yanzu malamai ba sa yadda su zama talakawa so suke su ma su fantama da manyan manyan motoci da kankama kankan gidaje suna da jari suna da sana'a suna da kasuwanci kuma al'umma ta ce wannan shi ya dace da su har ma su ma suna ganin eh gaskiya ne za su dinga jama ka ayoyi za su dinga jama ka hadisai su kawo maka misali da suke tabbatar da cewa su ma fa ya kamata su yi kama da alhazan birni ne wanda kuma wanda ba ce sima malamai ba a asali yadda aka san malamai a da ba ta cikin sima su gaskiya saboda Allah in ka ji an kawo malamai masu kudi istisna'at ne kaga ce Khadijul Bagdadi attajiri ne Ibnu Jauzi minister ne wani Suyuti ya gaji arziki ne baban shi ne kudi ne Shaukani dan attajiri ne zaka ji istisna'at ne amma asali malanta da talauci to kaman Hassan ne da Hussein yanzu sai malamai suka ce a ba zai shiga matalakawa ba daga rigunan su daga shigar su daga gidajen su daga irin matan da suke aura daga irin lifestyle din su kuka san attajiri to wannan ma ya taimaka sosai wajen canza tunanin mutane game da meye malanta a waɗannan abubuwan nake faɗa kamar yadda faɗa muku duka nazariya ne nawa ba dole su zama daidai ba amma wanda ba su basu mishi yana da yancin kai ya karbe su za ku ji tunda nake faɗan su ban kawo aya an wuce wurin ayoyi ko ban da ayi da nan goyi bayan su a ƙarshe ƴan uwa masu albarka a takeice abin da nake cewa shine wannan zantukan da muka yi suna iya bayyana mana cewa darajar ilimi daraja ce wadda babu wata daraja sama da ita a duniya saboda gadan annabta abu na biyu kuma cewa wannan daraja wajibi ne ga wanda Allah ya bashi ita ya kiyaye ta ya alkinta ta kamar yadda Qatada yake cewa al-ulama'u kal-milh ce malamai kamar gishiri ne idza fasada shay'un saluha bil-milh da abin da ya tsami ko ya danyi bashi haka sai a sami gishiri a gyara shi wai idza fasada al-milh lam yasluh bi shay'in amma shi gishiri ban ya lalace abin da za a gyara shi in wani ya lalace a cikin al'umma sai malami ya mai wa'azi sai ya gyaru amma shi malamin ya baci to an samu matsala shi babu gyara abu na uku shine cewa malami ya sani akwai muhimma mai girma a kan shi a cikin al'ummarsa kuma wajibi ne akan shi ya tashi da wannan muhimmar ko an samu sauran mutane suna sakaci da ayyukansu bai dace a samu sakaci daga malamai ba kuma gaskiya wajibi ne a yi wa malaman Najeriya wato adalcin cewa tabbas suna yin abin da za su iya wajen wannan muhimmar tare da cewa ba sa samun wani taimako ba su da intervention ba a yin budget da su ba sa cikin ababen da ake kawowa idan an tashi raba arzikin ƙasa a ce ga wanda za a ware malami masu wa'azi amma an ba su mutane malaman su haushi muke ji cewa an ba su kujerun Makka an ba su na Umara an ba su motoci malaman nan ba su tsoron Allah duniya suke su mu ba mu ba su ba kuma ba su a ba su ba dama a ga malami da wani abu sai ka ga an ce a ai su wani ne suka ba shi to malami suna iyayen su gaskiya Allah ya saka musu alkhairi sannan ita kuma al'umma ta sani cewa wajibin da ke kanta shi ta girmama malamanta ta mutunta su ta ba su dama su karantar da abin da Allah ya sanshe su na gaskiya kuma ta sani cewa malamai su ne gatatta wannan al'umma idan babu malamai to da an shiga cikin imuwa fiye da wanda ake ciki duk da wannan rigita rigitar da ake ciki za mu ga malamai suna da ta cewa wajen dawo da mutane kan tarba duk sanda aka nemi a yi deviating a ƙarshe na so na ambata mana sunayen wasu daga cikin littattafai waɗanda suke manazarta a wajen sanin malamai da darajarsu da matsayinsu na san galibi an san wannan littafin don ambaci su ne kawai for the sake of record akwai littafin akhlaqul ulama na al-imam Abubakar al-Ajuri akwai littafin ilamul muwaqqi'in 'an rabbil alamin na shaykhul islam ibnu qayyim al-jawziyya akwai littafin at-tibyan fi adabi hamalati al-qur'an na al-imam an-nawawi كل تاف تنكيت السامي والمتكلم في أدب العالم والمتعلم نبذر الدين ابن جماعة akwai littafin ta'limul muta'allimi turqat ta'lim na az-zarnuji akwai littafin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi na al-imam al-hafiz ibnu abd al-barr al-namri akwai littafin raf'ul malam 'an al-a'immati al-a'lam na ibnu taymiya akwai littafin sharh ashab al-hadith da kuma al-faqih wal-mutafaqqih su biyun duka na al-hafiz al-khatib al-baghdadi sannan sai littafi na karshe shine littafin fadlu ilmi salaf على علم الخلف نا ابن رجب بن الحنبلي رحمة الله على الجميع يا ما شاء البركة انا ganin sunutun da nayi haka ya isa da fatan abin da na fada ne zama daidai Allah ya sa mu shi albarka Allah kuma ya sa ya amfane mu gaba daya ni da ku da sauran wanda za su saurara daga baya abin da na fada ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya gafarta mana ina godiya ta musamman ga ƴan uwa waɗanda suka bani wannan dama fara da malam engineer Ibrahim Usman wanda abokin aiki na ne a Jami'a Ahmadu Bello ta Zaria wanda shine ya fara mun albashir cewa ana so zuwa wannan masallacin gabatar da wannan muhadara kuma dan uwa malam Nura wanda shine babban wannan masallaci da doctor wanda shine mai taliki da sauran ƴan media da sauran al'umma gaba daya wanda suka bani wannan dama suka saurare ni ina kowa godiya da fatan Allah ya hada fuskokin mu a cikin cetan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hada ma'anan ina fada wannan magana nake cewa sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.